من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر يو بيوغوتا نبوغو بيوغوتا ربيعوني الأول هجرة ما زم الله صلى الله عليه وسلم شكرا جهود لحدود 40 أوكو kuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa da ya kaddara mana samun rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da karatun alqur'ani mai girma wanda aka saba yi a irin waɗannan ranaku. Muna haduwa wannan masallaci domin karatu cikin littafin Allah. Muna karatu a cikin suratul waqi'a. Mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 70, insha Allah za mu tashi aya ta 71 a suratul waqi'a. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa, zai zama darasi na 6 wannan sura insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da bayinsa irin ni'imomin da ya musu ta yadda ba su isa su yi wa kansu waɗannan ni'imomin ba in ba don shi ya musu ba. Kuma ko da duka mutanen duniya za su haɗu don yin wata daga cikin ni'imomin da Allah yake ambato ɗin nan, babu wanda ya sai ya yi shi. Misali, halittar ɗan Adam. Afara'aytum ma tumnun. Shin kuna ganin yanda kuke sanya digon mani, ku ne kuke halitta ya zama mutum ko ku Allah ne? Kowa ya san Allah ne. Afara'aytum ma tahrusun. Abinda kuke shukawa don noma an samu amfanin gona, shin ku ne kuke tsirar da shi ya tashi ya yi ƴaƴa ya haifar da amfani? Allah subhanahu wata'ala ce inda mun ga dama ai sai mu tashi ya bushe lokacin yin sa bai yi ba. Azo ai ta surute da maganganu wanda bai da amfani. Duk wadannan ni'imomi ne daga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala. Ce afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. Ya tambaya shin ruwa da kuke sha ku ga da ku bani labari mana. Shin ku ne kuke sauko da shi daga hadiri idan ya ɗauro ko kuma wata taskar ruwa da kuka ajiye kuke zubo da shi? In hadiri ya ɗauro ba ku kuke fasa hadirin ya zubo da ruwa ba ko ku kawo ruwan ba, a'a. Haka kuma ba ku da wani taska da kuka tana da ruwa kuke sako shi. Duk wannan ni'imomi ne daga Allah yake tunatarwa bayinsa. ce da ya ga dama sai sa ruwan ba dadin sha to shine kuma yace afara'aytumun nara allati turun shin ku bani labari mana ba ku ganin annar wuta wacce kuke cinnata allati turun wacce kuke cinnata idan aka zo za a dafa abun dafawa duka sai an cinna wuta ba da ra'ayi ko ruwa ne a ɗuwawa shi da wani abu sai da wuta don haka mutane suna da bukatun wuta a rayuwarsu domin ba yadda za a yi su rayu ba tare da amfani da wuta ba to a wancan lokaci bishiya ne suke amfani da shi shine Allah ya ce afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un shin ku ne kuka kirkiro da bishiyar da take ba ku wutan ko ku mu ne muka kirkiri halittar muka halicci waɗannan bishiyoyi bishiyoyi guda biyu daban-daban aka daure shi wannan aka dauko dai shin wannan in aka goga su da juna sai kawai wuta ta kama da haka suke yi aka zo lokacin da ake doka dutse da akan dutse akwai nau'in duwatsun da in sun goge dutse akan dutse sai wuta ta kama kawai shikenan dama an aje wani abu kusa da shi sai a jona shi sai wutan ta cike wani duka waɗannan an yi waɗannan lokuta to waɗanda suke da bishiyoyi su sari abin a ɓalli wannan reshen a ɓalli wannan a goga su zama wuta Allah yana tambaya shin wa ya halicci waɗannan bishiyoyin kuma ya aka yi suka gane amfanin bishiyoyin zai yi wannan in aka zo zamaninmu a yanzu sai ka kawo misali a shana idan aka zo an san abubuwan da za a sa da sinadaran da za a hada shikenan a fito da ashana a goga ta shikenan kawai sai ta kama ko kuma duk wani abu da za a yi wanda zai iya cinna shi kawai ya kama da wuta yanzu zamani ya riga ya taqaddum ya yi yawa technology yana kara girma sannan basira da fasaha suna karuwa ta yadda mutane suke gano abubuwa da yawa wadda za su yi don ci gaban rayuwarsu amma duka waɗannan abubuwa da suke yi duka da horewan Allah ne subhanahu wa ta'ala don haka yadda ake yin wannan a ga wuta ta kama shin duk abin da za a hada har ya kai ga a cinna wuta in ba horewar Allah ba da kuma halittar asalin abun ba shin ku ne kuka isa ku halicci bishiyoyin idan wanda suke cinna da bishiya ko kudai mu ne muka halicci bishiyoyin ko muka tada su haka wannan aiki ne na Allah Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu ne muka sanya wuta ta duniya tazkiratan ta zamanto tinatarwa ga wutar lahira idan mutum ya ga wutar duniya sai zama ya san wutar lahira kenan in an ce masa wannan ita ce wuta babu wani mutum da zai sa hannunsa a cikin wuta kawai hankalinsa kwanci idan akwai wani abubuwa ko kaucewa hanya ko wani abu makamancin haka amma mutum zai sa yatsansa a cikin wuta ya fito da ita lafiya kalau kuma hankalinsa a kwance wannan zai wuya ka samu haka kawai lafiya kalau to idan mutum ko ba zai iya yin haka ba to ya san wuta ba karamin bala'i ba ne to ta zama tazkiratan wato tinatarwa ga wutar lahira cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce zai yi azaba ne da wuta lahira da wuta zai azabtar da mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai da ce ya rasulullah lallai kuwa wannan wuta ta kai inda aka ce ita ce kamar yadda Allah ya tabbatar da ita zai azabtar da mutane lallai azaba ta kai da wannan wuta dan sallallahu alaihi wasallam ce to ai wannan wutar ninki biyu ana sata a ruwa a kogi tayi cu kamar mutum ya dauko gawayi a gaushi irin jazirin nan sai sa a ruwa cu kaga saura gawayi ko to sai da aka yi wutar jahannama sau biyu yankin wutan da ake so mutane su rayu da ita a duniya, sai da aka ɗauko aka fata a kogi sai aka sake dubawa aka kai idan wani wannan kullum gawayin ne aka kawo shi duniya ake amfani da shi, to sai aka sake sawa kuma a karo na biyu ta sake cuta huce tukuna ka ne, to yanzu kan mutanen duniya za su iya kusato ta har su yi amfani da ita, kuma an batta a yadda suke a can mutum ba zai zo kusa da ita ba, ko ba ɗan adam da yake zo kusa da ita balle har ya dafa abinci har ya dafa wani abu ko ya ɗuma ma wani abu, to yanzu ka duba wannan wutar fa wai an gama turmushe kaifinta ne da ruwa, sannan tukuna aka kawo ta duniya don mutane su yi amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai, to kaga ashe a wutar jahannama matukar abun tsoro ne, don haka Allah ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan, mu ne ne muka sanya wannan wuta ta duniya din tadhkiratan don ta zama tunatarwa da wa'azi ga mutane game da wutar lahira, in mutum ya ga yadda wannan wutan yake take, kuma aka ce wai ita wannan wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake juz'un min 70 juz'in min nari jahannam, yanki ne ɗaya daga cikin ninkin yanki 70 na wutar jahannama, kaga idan ninki 69 aka dunkule su haɗe da wannan ya wani irin zafi ake tsammani, ya a yadda wutar duniya take da zafi take kuma ƙona, babu wani ba duniya dai da har yanzu wuta ta kasa ƙona shi, ko ƙarfe ne aka sa shi a cikin wuta ja yake ya ƙono, kuma sai a lankwasa shi saboda ya sha wuta, ko ƙarfe mai ƙarfi amma sai ka ga a makera in an sa shi a wuta ya zama ja ana dukan sa yana lankwashewa saboda ya sha wuta, ashe babu wani abu da ya saura wanda wuta za ta iya kyale shi a duniya, to amma wannan wutar ba komai ba ce an kwatanta ta da lahira, wutar lahira haka ɗaya ne daga cikin yanki 70 na wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu da wutar jahannama, haka Allah ya ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan, mun sanya ta ta zamanto wa'azi ita wannan wutar duniya din, in mutum ya ji tsoron wutar duniya to sai ya ƙara tsoron Allah saboda kar ya haɗu da wutar lahira, in mutum yana tsoron ya taka wuta a duniya to sai ya aiki na kwarai don kare taka wuta ko ya shiga wuta a lahira, domin wutar duniya ma ana tsoron ta balle kuma wutar lahira, shine ja'alnaha tadhkiratan, muka sanya wannan wuta ta duniya ta zamanto wa'azi da tunatarwa, wa mata'an lil muqwin, sannan kuma ta zamanto amfani lil muqwin ga matafiya, sashi malamai sun fassara al muqwin wato matafiya, an kuma fassara shi da cewa lil muqwin ga al hadirin wa al musafirin, da mazauna gida da matafiya duka sun shiga ciki, ko kuma mata'an lil muqwin ko zama amfani ga mai jin yunwa, don an fassara da haka wanda yake bukatan ya samu wuta don ya dafa abincin da zai ci, to ma'ana dai wutar duniya an sa ta ne kawai amfani ga waɗanda suke rayuwa, don duk wani mutum yana bukatar wuta har dabbobi, haka za a yi amfani da wuta a duniya wajen dafe-dafe da yin wasu abubuwa da duk ɗan adam yake so ya yi, akwai abubuwa da yawa wajen ayyukan aiwatar da wasu abubuwa sai an nemi wuta a gurin ake yi, to duka waɗannan shi ne ya zama wa mata'an lil muqwin, haka don ya zamanto wato amfani ga sauran mutane kowane irin jinsin mutum da kowane irin nau'in mutum, a yana halin zaman gida ko yana halin tafiya ko yana halin jinyunwa ko yana cikin ƙoshi ko wadata ko yana cikin talauci ko yana cikin wadata ko yana cikin jin daɗi ko yana cikin wahala, duka wannan yana da buƙatuwa zuwa ga wuta saboda rayuwar da yake ta yau da kullum, to waɗannan ni'imomi gaba ɗayansu ni'imomi ne da Allah ya yi, babu wanda ya yi su, kuma ko duk duniya za ta taru don ta yi su ba za ta iya yi ba, don haka Allah subhanahu wataala shi ya don ɗan adam ya ji daɗi ya gode wa Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in kunta za ku ƙirjige ni'imomin Allah da ya yi muku a jikinka kawai, ban ta ƙirga yawan ni'imomi ba za ka iya ba, gabbai sama da 300 ne a jikin mutum, gabai 360 kowace gaba da amfanin ta babu wata gaba a jikin dan adam face da amfanin ta gaba 360 da motsawan ta da yanayin ta Allah yayi mutane yayi da yatsu da sauransu gaba saboda bai yi square a sandare a miƙe gaba ɗaya ba saboda ba za su bada abin da yake so su bayar ba dan adam ma ba zai gane wa kansa ba saboda haka dan adam aka yi shi irin yadda Allah ya san shi ne yadda in yayi dan adam zai rayu ba matsala shi yasa abu kaɗan in ya samu dan adam ta ko ta ina to ya samu matsala sai ka ga hankalinsa ya tashi ya shiga wata irin rayuwa daban ta ban wahala saboda wani abu da Allah ya ƙara masa a halittarsa ya samu taɓuwa da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi waɗannan ni'imomi sai ta fassara bihismi rabbikal azim ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ya Allah muna godiya muna tasbihi da sunanka ya ubangiji kuma muna godiya gare ka godiya ta tabbata ga Allah don haka abin da Allah yake bukata a gurin dan adam shine tsayuwa kan ibada shine ma'anar wannan ayat fasabbih bismi rabbikal azim bayan Allah ya tambayi mutane shin ba ku ganin abu kaza ku bani labarin sama ko ne kuka yi ko Allah ne yayi kowa ya sallama Allah ne yayi kuma kowa ya san cewa mu muke amfani da abu amma dai Allah ne yayi abu kaza fa ku duba ku ganin shin ku kuka yi ko Allah ne yayi mun tabbata Allah ne yayi to duk waɗannan ni'imomin da Allah yayi abinda kawai yake bukata a gurin ku fasabbih bismi rabbikal azim yau ka tsaya ka jajirce wajen tasbihi da sunan ubangijinka mai girma shine wajen tsaye da ibada tauhidi kadai ta Allah cikin dukkan abin da mutum yake yi sannan bin Allah sau da kafa cikin duk abin da ya umarni sannan aiwatar da nisantan duk abin da Allah ya hana sannan aiwatar da ayyukan alkhairi tun ya zamanto yana ayyukan alkhairi yana mai kaunar lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai takawa mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mai yin abubuwan da suka dace don kawai abinda Allah yake bukata a gurin mutane ke shi yasa yake fasabbih bismi rabbikal azim kawai shikenan in ka jajirce akan bauta ka jajirce akan bin Allah shikenan Allah ka yi masa abin da yake so amma waɗannan abubuwa da ya kirga a baya da ma waɗanda ba a kirga su anan ba da ma waɗanda mutane ba su sani ba duka wannan Allah ya yi ne don mutane su ji daɗi kuma su bauta masa ba abin da Allah ke bukata a wurin ɗan adam sai bauta ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imu a ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ke ban halicci jinsin jin aljanu ko mutane ba sai kawai don su bauta mu don kadaita Allah da bauta ya ce ma uridu minhum min rizq ba wani abu da nake bukata na arziki a gurin mutum ko aljani ba ma uridu an yut'imun ba ni bukatar su tallafa su ba ni taimako a Allah baya bukatar wani Allah baya bukatar a taimaka masa kawai abin da yake bukata a gurin mutum bautarsa ya bauta wa Allah ya kadaita Allah da bauta shi yasa ya samar da mutum a doron kasa da bai samar da mutum ba amma dalilin samar da mutum a doron kasa shine wannan ayi لك فسبح باسم ربك العظيم نعم
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم malamai suna cewa wannan la kamar za'ida ce amma kuma ba za a ce za'ida wacce ba ta da amfani ko fa'ida ko ma'ana a cikin ƙur'ani ba bi ma'ana gurin kawai uqsimu bi mawaqi'in nujum ila rantsuwa bi mawaqi'in nujum a fassara ta farko shine da wato mawaqi'in nujum guraren da taurari suke a sama fassara ta biyu bi mawaqi'in nujum ila rantsuwa da gura wato gurare masu wato guraren da ake biyowa wajen saukar da alqur'ani shi ne mawaƙi'in nujum a alƙur'ani Allah ya saukar da shi munajjaman daga ne nujum din munajjaman munajjaman shi ne daki daki haka Allah ya saukar da alƙur'ani Allah ya saukar da alƙur'ani min lawhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadr Allah ya saukar da alƙur'ani a lailatul qadr da a cikin daga lawhil mahfuz zuwa sa abuna baitul izza zuwa saman duniya to Allah ya saukar da shi a dunƙule gaba ɗaya jumlatan wahidatan da aka zo nan aka ajiye shi sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mala'ika jibrilu yana kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sama da shekara 20 to duk lokacin da za a saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka saukar da shi daki daki shine Allah subhanahu wata'ala da yake fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ay uqsimu bi mawaqi'in nujum lallai ina rantsuwa da wato gurare daki daki na saukar da alqur'ani ko kuma fassaran farko da aka ce ina rantsuwa da gurare wato makafan taurari eh mawaqi'in nujum don kuma mawaqi'in nujum gurare na saukar da alqur'ani daki daki daga guri kaza sai guri kaza haka Allah subhanahu wata'ala yi suka ce wannan la fala uqtimu Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa ce fala uqsimu idan abunda Allah yake so ya bada labari akan sa jawabul qasam din wato magana ce wacce take kore abunda ake tsammani sai Allah ya bude abun ya ce sai rantsa dala ko misali ai mutum yana cewa la wallahi kaza ina rantsuwa la'in da ya faɗa a farko don ya kore abun da yake so ya rantsa a dalilinsa kuma da ayin duka in ka dai wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin wala jawabul qasam fala uqsimu bi mawaqi'in nujum shine jawabul qasam din innahu laqur'anun karim lallai shi alqur'ani ne mai daraja mai girma to abun da yasa Allah yake fala uqsimu saboda su suna cewa alqur'ani shedani ne suka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka shi ba maganar Allah ba to sai Allah ya kore wannan to dai tashi korewa da zai rantsa sai ce fala uqsimu saboda ya ba da bayani wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ala sam'i la ma'zulun kaga wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un cewa dake shedanu ne suka saukar da alqur'ani ba madarar Allah bace to sai Allah ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqur'anun karim shine fala uqsimu la tanazzala bihi shayatin shi ne abuna idan abu kone abun da ake tsammani ya tun an za a rantsa ana iya cewa fala ba tare da ka daula din cewa za ida wacce ba ta da amfani ko ba ta da ma'ana a cikin Qur'ani saboda malamai sun ce duk harafin da ka gani a cikin Qur'ani to yana da ma'ana haka shi ne wajen tabbatar da ma'anar la din nan shi ne suka tabbatar da maganar rantsuwa ta Allah subhanahu wata'ala akan abun da yake tabbatar da abun da su miyagun mutane waɗanda ba su imani ba suke korewa suna kore saukan alqur'ani daga Allah Allah kuma yana so ya tabbatar da cewa lallai alqur'ani saukake ne daga Allah saboda shi yasa da zai rantsa sai ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum amma ba anan ta fa uqsimu bi mawaqi'in nujum saboda shi yasa ba yace bi mawaqi'in nujum fassara ta biyu ake daukar ta guraren saukar da alqur'ani domin an saukar da alqur'ani munajjaman mufradan wato daki daki wato saboda wasu ma'anoni saboda wasu hikimomi cikin haka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada labari a suratul furqan wa qalu lawla nuzila wa qala alladhina kafaru lawla nuzila hadha alqur'an wa qalu lawla nuzila hadha alqur'an la فقالوا لولا جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يوم سكت لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة me ya hana a saukar mata da alqur'ani jumlatan wahidatan a dunkule haka yadda ke kawo farko yanki a dunkula ke saukar da su at-taura injila da sauransu Allah subhanahu wataala yayi wahayi zuwa ga annabi Musa ya je ya karbo alqur'ani to katabna da fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in haka taki aka saukar da ita ko sa bi quwwatin wa amr qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha yaka aka saukar da at-taura lokaci guda kawai haka ali haka injila shi ma haka ne to alqur'ani kuma sai Allah yake saukar da shi ka ankara shi ne kafirai suka ce ai wannan ma yake kala tabbatar da alqur'ani ba daga Allah bane domin sunnar Allah shine saukar da littafi a dungule haka aka saukar da at-taura haka aka saukar da injila to inda qur'ani daga wurin Allah ne ya bai saukar da shi yadda ya saukar da wa'incan ba suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada ansa Allah ce kazalika limusabbita bihi fu'adaka mun saukar da alqur'ani ne don mu tabbatar da shi a zuciyarka sannan ko mu nitsar da zuciyarka da shi daga koyaushe aka saukar wa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai daga lokacin ya haddace gare shi babu sauran wani bita ko wani abu to Allah ya ce masa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa da yake qaha kisa usma da muke fassara qaha bi mana ismun min asma'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda kai dai ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai hakikalin fassara qaha shine Allahu alim bi muradi bi zalik Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wato ina rantsuwa da wato matakan saukar da alqur'ani a rarrabe dake dai ko kuma ina rantsuwa da wato guraben makafar wato taurari Allah ya ce wa innahu laqasam law ta'lamuna allahu lallai shi wannan rantsuwa wallahi rantsuwa ne mai girma da ace kun sani ace kun sani rantsuwa bi mawaqi'in nujum rantsuwa ne mai girma da ace kun sani kuma dukkan malamai sun yi ijma'i banda wasu kalila da suka shiruri cewa dama lalle Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama cikin halittun sa don girman Allah inda bayyana girmansa da daukakansa da kuma buƙatar nuna darajar abin da yake rantsuwa da shi Allah kan zabi wasu abubuwa a cikin halittun sa ya rantse da su in ya ga dama Allah subhanahu wataala ke yin wannan yana da iko yayi wannan kuma haka ya tsara kuma yana yi abu da yawa Allah ya rantse da su a cikin halittun sa don daukaka darajar su da kuma bayyana girman Allah subhanahu wataala na'am
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu laqur'anun karim lalle shi wannan littafi laqur'anun wallahi abun karantawa ne alqur'ani karimun mai daraja fi kitabin maknun a cikin littafi maknun wato keɓaɓɓe wanda ake kula da yanayinsa la yamassuhu illa almutahharun ba mai taɓa alƙur'ani illar mutahharuna sai tsarkakan mutane tanzilun min rabbil alamin alƙur'ani sauƙaƙƙe ne min rabbil alamin daga ubangijin talibai wa'idan ayi wannan bayanin innahu laqur'anun karim jawabul qasam rantsuwan da Allah ya yi a baya jawabin da Allah yana so ya tabbatar cewa da suka yi alqur'ani shedanu suka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane Allah ya tabbatar wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin kaza wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ce ba shi dani bane suka saukar da alqur'ani kai da ma dace ba a ce wai an dingira ba shi dani zuwa ga alqur'ani ko an dingira alqur'ani zuwa ga shedanu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un kuma ba abu ne da za su iya ba a ce shedani kuma ya shiryo wannan bayani da magana su iya saukar da shi cike da fasaha da balaga irin na alqur'ani wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un haka alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce to kare shi da sai ce la yamassuhu illa al-mutahharun wala la yamassuhu illa al-mutahharun baya ta fi kitabin maknun Allah to kare alqur'ani cikin littafi ke babbe wato wanda ake kula da shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba mushaf wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ayoyin alqur'ani tsakanin bangon mushaf da bangon mushaf shine ayoyin alqur'ani yasa ko dan adam ne in ya riga yayi sa'a ya shigar da alqur'ani Allah ya bashi iko ya shigar da alqur'ani jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wuta ba ta kona wannan dan adam ba sai dai in bai aiki da alqur'ani ba ya dau alqur'ani ya shigar da wani aiki daban sabanin abun da aka saukar da alqur'ani domin sa amma duk wanda Allah ba shi haddan alqur'ani na farko an ba shi ki ne kawai ya bude shiga aljanna ba shi da wani sauran matsala na shiga aljanna insha Allah ta'ala sai dai in bai aiki da alqur'ani ba ko kuma ya dau wata hanya daban Allah ya kiyaye saboda Allah subhanahu wata'ala yace la yamassuhu illa al-mutahharun anan malamai suka ce suwa ake nufi la yamassuhu illa al-mutahharun wasu malamai suna fassara shi da cewa ba ne taba alqur'ani ya sauko da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa al-mutahharun sai mala'iku tsarkaka sune suke sauko da alqur'ani to ya ko za a ce shedaru ne suka saukar shi sai Allah ya ce wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un ko kuma la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda yake shafa alqur'ani sai mumini kuma wanda yake da alwala mumini wanda ya alwala shine zai rike alqur'ani don haka abita wannan sashin malamai fuqaha sun tafi kan cewa in mutum ba shi da alwala ba zai dau alqur'ani gaba ɗaya complete qur'ani ya karanta ba sai dai in juz'i ne wani yanki na alqur'ani wasu malamai kuma suka ce a la yamassuhu illa al-mutahharun mu'minai da masu mutane ne tsarkaka haka in dai mutum mu'mini ne yana da taharatul hadath amma bai yi alwala ba amma ya tsarkaka daga hadathi babu janaba a jikinsa babu wani abu da yayi wanda yake na abu ne biyan bukata to don ya dawo alqur'ani wannan babu komai don shi tsarkakakke ne yana daga cikin al-mutahharuna amma dai ala ayi halin bisa kamala da cika in dai mutum zai dau qur'ani ko ya karanta ko ya dau alqur'ani ya mu'amala da shi wajen dubawa ko nazari ya kamata ya zamanto yayi alwala bisa kamala da zarar mutum ya abun ba shi ne sai ga mutum ga qur'ani a hannunsa yana cikin karatu ya kan gira sallah yake ga shi da alwala to da yawa za ga mutane ko a guraren karatu kun ga shi da alwala to dama a zaune ake da jini kawai ba alwala shi za yawancin mutane ce ta tallan maganin basur a tashoshi da kasuwa da sauransu mutane sun ko mene ne a bane wani sai ce shi baya mura'atin alwala alwala idan mutum ya yi kula da ita shikenan da izinin Allah ya ci rinka zama da tsaye amma duk tsakanin magariba da isha ma inda ba da akwai rashin lafiya ba yanzu kuma tsakanin magariba da isha ma mutum ba zai rike alwala ba ko yanzu yana zaune a cikin masallaci amma shi ba shi da alwala kuma lafiyar ta kalau sai dai inda akwai lalura wannan wani abu ne daban amma ya kamata mutum ya koyi ayan magabata mutum yana alwala ya ke kwana biyu ba 40 awa 48 ɗin nan yayi kwana biyu da alwala'in su Imam Abu Hanifa haka aka gani wanda mutum yana alwala ya kwana biyu da alwala mutum zai yi alwala abu ne in ya yi alwala da asuba to in gabi ya tashi alwala sai inda daddare ne ya yi bacci ya farka ko wani abu ne duk wanda idan mutum ya saba sai ka ga ya guna amma kowace sallah sai mutum ya tashi alwala abu ne ana cikin masallaci ana zaune da an zuwa ila sallah sai ga zuwa cikin wajen ji alwala kana mu da rubutu cikin da kuma amma dai wai abinda ake nufi mutum da ya riga training kansa gaskiya wani zama da alwala yana da matukar amfani sai ga mutane sun fi sallar janaza wace an je gure sai ga kawai mutum ya dan huta wai yana alwala dama kawai da ka tashi tafiya janaza kai an ce ba alwala ake sallah sub sai mutum ya je gure sai ga wasu mutane da yawa sun rasa takabburi wai yanzu da yayin alwala ko kawai sai ana tsirin sallah masallaci sai ta shi kawai sai kama hanya sai da rindin masallaci sai ka biya leka da wani masallaci ruwa ya kare sai dai na su zage zage kullum mutum a shirya ake sai zama in dai ka bai shi masallaci yanzu mara alwala ya bai shi masallaci to irin wannan abu ne yawanci abu mu ne abu nan sai dai hanya alwala ya suka yi jaya ita to wannan amma in ba haka ba abun la yamsu illa al-mutahhari wasu malamai suna gani abun sai ya alwala amma dai bisa kamala idan mutum zai mu'amalanci al-qur'ani ya kamata yana da alwala balla yawanci in mutum yana da abun yawanci in mutum yana raye ya rinka sabawa da alwala in kuma tawarware da tawarware sai dai alwala in dai ba wani abu yake muhimmi wanda ya hana ya tashi ba daga alwalansa ta yawaye in dai ba wani abu ya hana shi yin alwala ba to ya gaggauta kawai sai je ya take alwala kuma shi ke nan in ma da zai samu da in ya take alwala kuma sai ya koraka a biyu haka wai shi ne abin da Bilal ya shigar da shi aljanna to wannan mun faɗa amma ni gaskiya ba na iya yi yawa amma in mutum zai samu yawa in yi alwala sai ya lafi da raka a biyu amma dai daga alwala mutum ta ware sai dai sake alwala in ya samu abuna ya zamanto ya tarbiyyantu akan haka Imam Shafi'i rahimahullah ya zo gidan Imam Malik rahimahullah yana abuna bayan sun tattauna na ilimi da abuna dare yayi sun ci abinci abuna ya shiga gida Imam Shafi'i yayi rigingine bai tashi ba aka kira sallar asuba na farko aka kira sallar asuba na biyu wadda sai shiga masallaci tukuna ya tashi ya kabbara sai raka ta alfajir so ita wadda ta kawo abinci ku yangan gidan an jima dama ta kalle ko tunda aka ce Imam Shafi'i ne ta ga irin ko ibada yake ko me yake ko ya ne to shine sai da zai tafi to amma ko ita ba ta ga akwai matsala zai da tambaya ta gaya wa Imam Malik shi akwai matsala shi yana sharan bacci amma kuma tana lura daga aka kira sallah ya tashi ba alwala ya kabbara sallah shi ne aka yi abunan Imam Malik ya ce ga abun da ta faɗa ga abun ta ce ba sai ka tafi ta yi maganan ka ba wanda ya ce ina ai ba bacci yake ba tambaya ne aka yi masa shi ne yana haddaro hadisan ne da ayoyi ya ajiye su anan ai rigingina da dai na idan ka biyu kawai yana ta tara abubuwa ne na ilimin abuna har aka kira sallan farko bai tashi ko wai ba aka kira sallah na biyu ya ga yanzu za a shiga sallah su ba shine ya tashi ya kabbara kaga da alwalan sa kenan to ba tashi ya zagaya ya dan huta ba to ga gani ai wani irin wannan abubuwa abune ga abune zaka ga mutum kuna bada karatu tun sallan azhar abu ne akwai malamai a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga wani sai tun sallar la'asar za su zo abu ne za a yi sallar la'asar da su saboda sun bada lokuta da alƙaurawa waɗanda za su zo su bijiro da karatun alƙur'ani ana bada isnadi malami zai jingina yana zaune wannan yayi ya tashi wannan yayi ya tashi wannan yayi ya tashi har a kira magariba kai ta da sahu a yi sallah a ci gaba da zama har a kira isha a tada sahu a yi sallah haka za a zauna sai mutum ya yi training kansa kamar ji kowane kiran sallah sai ka je ka sake alwala ga ta'adin ruwa ga ta'adin lokaci na gani duk abunan kuma ga yanayi ma dai haka sai da in wani sana'a mutum yake wanda yake iya sabbaba masa kura ko kura ko wani dan dotti haka a cikin sana'o'insa to kaga wannan zai iya sake alwala ba don wai ko ba alwalan ba a saboda ya kawar da wannan kuran ko don zai je masallaci ko wani abu makamancin haka amma mutum ya kamata ya saba da alwala da kuma zama da alwala yawan ciye-ciye suna kawo cikin mutum ya zama ba ya iya riƙe alwala mutane suna da yawan ciye-ciye mutum ya ci wancan ya ci wancan ya ci wancan har ba da za a yi alwala ta zauna yawanci ne yawan ciye-ciye alwala ba ta zauna ba ba kuma mai kwaliti guda ɗaya kaɗan ci shi kenan sai ya riƙe ka yawa inda ba lokacin amina amma ba zai yi ba da ciye-ciye da kuma riƙe alwala ba zai yi ba wani karin wani mai wani abu fa ya wuce ta gaban shagonsa sai ya kira shi kuma asali a shagon ma akwai wani tsohon cincin a wani abuwani wani yawaye ka ciwa a cikin kaji shi yasa kawai alwala ba zai yi ba ta zauna to sai an taƙaita wannan wallahu a'lam la yamassu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin dan ka ala ayi halin mumini shi tsarki yana daga cikin tsarkakan mutane wato amma bisa kamala da ladaban mu'amalantar alqur'ani mumini ana buƙatar ya zamanto yana da alwala kafin mu'amalantar alqur'ani mai girma sannan Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin alqur'ani sauƙaƙe ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai Allah ya sha faɗan waɗannan wa innahu latanzilu rabbil alamin lallai shi alqur'ani wallahi tabbas latanzilu rabbil alamin wallahi tabbas saukarwan ubangijin talikai ne Allah ne saukar da alqur'ani ko maganar Allah ne to wannan alqur'ani idan mutum Allah ya taimake shi ya rike shi yayi aiki da shi ya karanta shi to babu wanda zai kai shi jin daɗi a rayuwar duniya sai wanda shi ma yayi aiki da shi ya karanta shi ba wanda yake kowa jin daɗin rayuwar duniya irin wanda Allah ya taimake shi ya karanta alqur'ani yake aiki da shi kuma shi yafi kowa jin daɗin lahira har yanzu mutum zai ji daɗi a duniya zai ji daɗi a lahira inda matsala take in shedan ya rinjayi mutum ya karanta alqur'ani bai samu damar yin aiki da shi ba an samu matsala Allah ya kiyaye to don haka shi yasa idan mutum Allah ya bashi alqur'ani to shi yafi kowa ɗaukan ɗawainiya ta kula da kansa a rayuwar duniya kada zamanto yana mu'amalanta haram bisa ganganci so da yana ɗauke da abun da haram da wannan abun ba za su tafi ba za su haɗu ba kada zama mara kunya bisa ganganci Qur'ani abu ne mai dasa kunya a jikin ɗan adam kada zama duk wasu abubuwa na ɗabi'u kyawawa to dole sai mutum ya yi ƙoƙarin sifantuwa da abubuwa da yawa taka tsantsan da rayuwar duniya kula da rayuwar duniya sannan riƙe daraja karanci wato mutum ya zamanto ya riƙe darajansa da ta'affu kamewa da kame daraja wato da kame mutuncin kansa duka wannan alqur'ani to idan alqur'ani mutum ya zamanto ya kame ya zamanto ya karanta ya yi aiki da shi to shikenan bai da matsala insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi nasara a duniya kuma zai bashi nasara a lahira saboda haka alqur'ani kuma shi alqur'ani shifa'un likulli shay wa likulli da waraka ne ga kowane ciwo duk abun da ya gagari mutum in ya rike alqur'ani rikewa na gaskiya shikenan amma zaka ga Allah ya hore mana alqur'ani yanzu a masallaci qur'ani da suke masallaci ina ga sun fi mu yawa ko na'am qur'ani da su fi mu yawa ko kowa ya dau qur'ani daya ina ga za a samu sauraki da to ma zaka ga duk masallacin da kaje ba zai wuya ka rasa qur'ani zaka ga an cika masallaci an yi sallah amma qur'ani ne da kiran shi da safe a nan yake a jere haka wasu zaka samu a gidajen su ba su karanta qur'ani mutum zai wayi gari a ini bai karanta qur'ani ba babu abin da yake wani asara a ce littafin Allah maganar Allah a gidan mutum a ajiye amma za a kwana a ini yana musulmi bai bude karanta ba. Wani kuma yana ba da umuri wai shi ai shi matsalarsa bai iya karatun Qur'ani ba. Yanzu wannan mutum ya fada? Ya ce wani matsalarsa bai iya karatun Qur'ani ba, amma ya iya sana'a. Ai abin duniya ne wannan. Ya iya sana'a. Da sana'a da karatun Qur'ani, sana'a ta zuwa. Da noma, da sana'a, da aikin karance-karancen mai aikin gwamnati. Wani ya fi ba irin karatun da bai iya ba na wasu karatu. A wannan da Qur'ani. Shi matsalarsa wacce tun da yake su boko suka yi sai sa Qur'ani ba su iya shi ba. Da mun ji daga Allah wannan wai su boko suka yi sai sa ba su iya Qur'ani ba. Wani shi ne wani wani magana ne. Kuma musulmi ne. To kaga shi Qur'ani babu wani abin da zaka ce dalilin yantan abun ne yasa baka yi Qur'ani ba. Domin shi Qur'ani wajibi ne don shi aka halicce ka. Wani abu ne kamata a ce ba a samu yi ba don Qur'ani ya shagaltar da mutum. Ya Qur'ani ne zai shagaltar da mu kasayin wani abu. Amma sai ka samu mutane da yawa musulmai da an zo karatun Qur'ani sai ka ga abun tausayi ya yi yawa. Abun tausayi ya yi yawa daga karatun Fatiha kawai. Daga karatun Fatiha. Surori ƙasa-ƙasa waɗanda kullum ake karanta su a sallah a mutum ba ruwansa. Baya karantawa bai iya karantawa ba maganar haddacewa ba karantawa sannan ba karatun Qur'ani wani ko zai tsayu kwanaki sai an je an dan yi wa'azi wata kila in yi ko a kasa ko kuma irin wannan an yi sa'a ya je ranar shikenan in yi dini wani ji kai da je ya fara karatun Qur'ani za ka yi mata ɗaya wata biyu shikenan ba ya manta wani za ka ga in ya dan ji wa'azi zai ce maka daga yau ya fara karatun Qur'ani amma ya kai wata ɗaya wata biyu magana ya kare ya bari. To Qur'ani in dai mutum ya gano garɗin Qur'ani to babu abin da ya kai shi bai kamata ka rayu ba al-Qur'ani bai kamata ka fita daga gida lafiyar ka kalau ba karanta su ayoyi na al-Qur'ani ba a imi gaba daya ba karanta su ayoyi na al-Qur'ani ba shi yana shan wahala yana wahalar da kan haka tanzilun min rabbil alamin littafin da maganar Allah ne kuma Allah ne saukar kuma kan fiyayyen halitta ba abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sama da alqurani ko ba abin da ya daga darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai alqurani to abin da kake so ya daga darajar ka a duniya ya daga darajar ka a lahira babu kamar alqurani in kana so ka samu waraka ka samu sauki ka samu nutsuwa duk ba da alqurani sauke kai addu'a ka karanta ka samu ikhlasi ka kyautata niyyar ka tsakaninka da ubangiji ka tsarkaka ka karanta ai mutum zai gama baki da izinin Allah. Allah ta afa bi hadha alhadith antum mudhinun an karanta kuwa yawa
afa bi hadha alhadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
Insha Allah ta'ala wannan shi za mu karanta gobe in Allah da muna raye. A faɗi hadha alhadithi antum mudhinun wa ta'al qur'ani abu ne na wajibi mutum ya ci gaba da kula da shi. Allah ta'ala a'ala. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهل السنة زي بيتهن شيء أصل الجنازة وشغل الجنازة شيء أبنا كتهن شيء عليه أكا كاوه تهن شيء عليه من شيء كوكو وما تهن شيء عليه زي كرنجا a cikin sallar janaza. Ya yadda da Al-Qur'ani ne, akwai karatun Qur'ani a cikin sallar janaza. Na'am? So kaga na'am? Bai yadda ba, bai yadda da Al-Qur'ani. To me zai karanta? Balle har yayi limanci, yawanci shi ma dan shi yayi. Ai ko an sa shi bai kamata ya wuce ba. Bai kamata ya wuce ba. Kuma ya za a cutar da wanda ya rasu? In kuma ɗan shiya ne ya rasu, ɗan shiya za su bata sallah, wannan kuma ba su yi laifi ba, tunda shi ma ɗan shiya ne, ɗan shiya za su yi mata sallah. In wanda da ya kai kansa guri ka ga ya je zai wa sallah wa ɗan shiya, wannan shi abu ne. Amma wanda ba ɗan shiya ba ya rasu kuma a samu wani mai ɗan shiya ya karanta masa ne. Ai ba ma maganan masu bin sallah ba. Shi wanda ya rasu ne tukuna abin tausayi. Amma in ɗan shiya ne, to ɗan shiya su suka fi cancanta su masu sallah. Amma in ba ɗan shiya ba ne, babu dalilin kuma a kawo ɗan shiya ya masu sallah. Saboda mutumin da bai yarda da Al-Qur'ani ba, za a karanta Fatiha a sallah, to ya za a yi. Saboda haka wannan maganan bi abin me ya kawo aka sake liman. Ya kamata a ce an sa shi liman ba, in dai wanda abu ne ya rasu din ba ɗan shiya ba ne. Allah ta ala ala.
Wannan shi zai yana yake su aiki ɗin su ƙafiya da asuwa mai sa'ada su ne shi mata suna jiri mafi shekaru jiri su ƙafiya da asuwa mai ɗauki da lafiya. Wani da aka fi saka sun so da neman aiki wannan yake akwai dole a suke neman jirgin auren wannan kuma yake da mata suna da juna biyu. Wani da akwai yin gaba ta yi suke kan yawa su ƙafiya da asuwa mai shirye ka.
Duka waɗannan bayin Allah da suka turo suke buƙatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala biya wa kowa bukatunsa na alkhairi. Allah kuma ya karbi addu'o'in wadda za a yi wa mahaifiyarsu aiki. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa'ada shi wadda zai fara project ne ko zai miƙa yau zai defense na project ɗin. Muna fatan Allah ya bada nasara. Allah ya sa'ada shi wadda take bukatan aure tana bukatun su samu miji. Muna fata Allah ya albarka ta da miji na gari. Allah ya bada ta wadda take da uzuri na bawali a kwance kuma alhali ta girma. Muna fata Allah ya yi mata wannan bala'i. Allah ya yi wadda sai gani yasu ta kama hanya ko na kangarewa. Muna fata Allah ya shiryar da ita. Allah ya ba su nasara akan tojen daidaita ta akan hanya na gari. Dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita da wadda iyalinsa tana cikin naƙuda. Muna fatan Allah ya bata Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya ba su zuriya tayyiba. Dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Masu damuwoyi Allah ya yi musu damuwoyinsu. Dukkan bukatun mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah ya gafarta mana kurakuren mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. دك ما سأيك الخير الله كباس نصرك أيك نصي دك مجبادك هذا متكن أيك الخير يا رب الله كيسر من أيك الخير. عندك أنفاني دا دوتيو ينسواني باب الله دا يوانسي ana ambaton yi masa addu'a muna ƙara masa addu'a saboda amfani da dukiyarsa wajen ayyukan alkhairi Allah ya sa ya kammala aikin da ya sa a gaba waɗanda suke irin wannan aiki Allah ya ƙara musu nasara ƙara musu albarka cikin dukiyoyinsu waɗanda ba su da hali ba su samu daman yi ba Allah ya ba mu arziki na halal Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa daman aikin alkhairi Allah ya sa ayyukan mu ya zama na ƙwarai Allah ya sa karɓu a gurin Allah اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين أنا قال من زمان لا تجد نسوة wannan gari namu da sauran garuruwan musulmai baki daya tsadan kaya Allah ya kawo saukinsa ɗawainiya da kuncin rayuwa da mafi yawan al'umma suke ciki Allah ya yi shugabanninmu Allah ya riko da hannunsu zuwa ga ayyukan alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk